بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يوم وعلى مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وجاء سبتك الله سبحانه وتعالى من دا تكين رحمة سا دا يرداس دا إيوكن سا دا أمين تي وسمك هدو أولا سافيا تلاحدي 26 غوتن ذو الحجة hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1433 wanda ya daidai da 11 ga watan 11 a shekara ta 2012 a lissafin miladiyya. Kuma cikin ikon Allah za mu ci gaba yau da karatunmu na littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum na Safi Rahman Mubarak Furi wanda ya rubuta a kan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka yanke kafin wato wata guda ko ƙari saboda tafiya aikin haji. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukanmu baki ɗaya, da wanda ya hajin da wanda bai hajin ba, wanda kuma bai yi ba, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar ya samu ya yi. Allah kuma ya karbe shi ya sa ya zama yana da tasiri wajen gyara halayenmu. A darasin ƙarshe da muka yi kafin aikin haji ɗin shi ne ran 7 ga watan 11, wato 7 ga watan Zulƙa'ida, shi ne muka tsaya a kan al-ghazawat was-saraya qabla badrin. Ko kuma mun karanta wasu abubuwa da malamin ya ambata za mu tashi a kan lissafin da ya kawo mana na su saraya ɗin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda yake cewa wa fima ya'ti wa fima yali ahwalu hadhihi saraya bil ijaz. Nan ne za mu tashi. A dama a baya a farkon babin da ya samu matashiyar al-kifah ad-dami ya kawo, ko kafin ma wannan lokacin, ya yi magana akan izini da aka baiwa akan wannan din, ya yi magana akan farkon abubuwan da aka fara na magana zubda jini bayan kafin wannan lokacin, duk abin da ya auku tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi, wato tsakanin su a gefe guda da kuma sauran wato ko Qurayshawa kafirai, maganganu ne na fatar baki da tsokana nan da can. Sai daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya bada izini ga mu'minai tunda an zalunce su su yi yaki. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara daukar wasu matakai kafin a fara yaki, ya kuma tsara wata khutta ko in ce plan na yadda za a gudanar da al'amura. Abubuwan da ya fara gabatarwa shine kulla alkawari da yarjejeniya na zaman lafiya da rashin kai wa juna hali tsakaninsa da kabilu da suke tsakanin sa da wato hanyar da Qurayshawa suke wucewa in za su je Sham. Wannan mun yi magana akan sa a darasin ƙarshe, ko da cewa ga yadda Madina take da kuma hanyar da Qurayshawa suke bi in za su je Sham. Sham ana nufin Syria da Jordan, Palestine da Lebanon. Kuma duk mutumin da yake Makka in zai je wannan wuri ba shi da wata hanya sai ta Madina, in dai ba yanzu da aka sami jirgin sama ba. Amma kafin wannan lokaci dama ba ruwa ne a tsakani ba, dole idan mutum yana Makka wato daga gefen kudancin kasashen Larabawa, dole in zai je Sham sai ya bi ta Madina, ya bi ta Tabuk, sai kuma ya tsallaka sai ya shiga a wannan wuri din. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki tsarin kullar yarjejeniya ta zaman lafiya da kabilun da suke kan wannan hanya din, da kuma kabilun da suke tsakaninsa da zuwa wurin hanyar. Duk wannan dai mun yi magana akai. To sannan sai ya fara magana akan al-ghazawat was-saraya. Mun yi magana akan abinda ake nufi da ghazwa, shine duk wata fita da aka yi domin yaki, sawa'un an yi yakin ko ba a yi ba. In dai akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, to shi ne ake ce ma ghazwa. Idan kuma an yi fita domin yaki, ko an yi yakin ko ba a yi ba, in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, shi ake ce ma sariya, jam'in sa shine saraya. Yau to abubuwan da ya ambata mana anan shine al-ghazawat was-saraya, ya gaya mana manufofin me yasa aka yi waɗannan. Daga farko ya faɗi cewa babbar manufa ta yin waɗannan fita ɗin nan don a yi yaƙi, sawa'un an yi ko ba a yi ba, shi ne na farko dai wato bincike da kuma sanin hanyoyin da suke zagaye da Madina. duk mutumin da zai shiga halin irin wannan to wajibi ya san a garin da yake waɗannan hanyoyi ne suke kaiwa zuwa ga zuwa garin mana duk hanyar da za ta kai zuwa ga shigowa Madina a kewayen Madina to a santa a san kuma ta ina ne wasu za su iya biyowa daga cikin abokan gaba musamman in mushrikai sun zo daga Makka ta ina za su iya shigowa Madina su zo mata kila su kawo hari sanin waɗannan hanyoyin babban mataki ne domin shi yaki kamar da muka sani ba haka kawai ake yin sa da ka ba ana yin sa bisa tsari da kuma ilimi duk wanda ya fika ilimi ne da abin yake zaka ga cewa sama yake da kai a wannan fage din abu na biyu yace sanar da mushrikai sawa'un mushrikan Madina da kuma Yahudawan Madina da kuma Larabawan kauye da suke zaune a kewayen Madina din da cewa to fa musulmi suna da karfi kuma cewa raunin da aka san shi da shi da aka san su da shi yanzu ya kau babu shi domin idan mutum yana zaune da mutane da mana dan irin wannan gwada karfi din kowa zai san cewa to fa yana nan yanzu zancan rauni babu shi dalili na uku gargadi ga Qurayshawa su mai da hankali kan wato abinda zai kai ya kawo sakamakon rashin tsarin su da kuma tsokane-tsokane da abubuwan da suka yi a baya suka yi wa musulmi to yanzu kuma bayan wannan abubuwa ko kuma kai an tsallake guda daya akwai abin da ya shafi kulla yarjejeniya da kabilu waɗanda suke zaune akan waɗannan hanyoyi wanda da Madina ambace shi to waɗannan su ne manufofin da akan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara waɗannan fita da aka yi to yanzu abin da zamu ji game da malamin ya faɗa shine wa fima yali ahwalu hadhihi saraya bil ijaz gashi a takeice malamin zai kawo mana halayen da aka yi da sunan duk wata fita da aka yi wani ya dauka kamar mafi yawan karatun da muke a littafan wasu sira din sau da yawa muna ji cewa yakin Badar shine yakin farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ko yauwa to amma hakikani shine kafin yakin Badar akwai shimfiɗa an yi wasu abubuwa kafin ranar da za a yi yakin Badar din yakin Badar an yi shi ne a shekara ta biyu bayan hijira to kafin wannan lokacin me aka yi za mu ji na farko yake cewa awwalan akwai sariyatu sayfil bahri akwai sariya yanzu ina gaba sai na fassara in nace gazwa ko nace sariya duk kun fahimta yawa babu bukatar a faɗa tunda bamu da shi da Hausa na farko sariyar farko ita ce sariyar sayful bahr in nace sayful bahr ana nufin sahilil bahr wato gabar teku wato sariyar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya tura daidai gabar teku yace fi ramadan sanata الاولى السنه الاولى بعد الهجره الشكره ta farko bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam الموافق لمارس سنه 23 و600 wanda ya dace da watan march na shekara ta 623 al-shaf miladiya kenan amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi sariyati hamzata ibn abd al-muttalib manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da Hamza dan Abdul Muttalib wato baffan sa kenan baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hamza annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da shi akan wannan sariya wato wannan tawaga ta yaki wa ba'athahu fi 30 rajulan ya aike shi tare da mutum 30 min al-muhajirin daga cikin mutanen Makka wato muhajirin waɗanda suka hijira daga Makka zuwa Madina zamu gani daga cikin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabarar da yayi a waɗannan yaƙe-yaƙe da aka yi ko aike da yayi na fita kafin yaƙin Badar mafi yawan fitar da aka yi ko kuma in ce kusan dukka kafin yaƙin Badar muhajirun ne kawai suka fitar su kawai aka aika ko da fitar akwai shi za ka ga cewa mafi yawan muhajirun su suka fita me hikima a cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya karba alƙawari daga mutanen Madina kuma sun yadda za su bashi kariya to karan farko kafin ya auka su yaki ya fara aukar da yan uwansa tukunda suka zo tare don kada su ga cewa ya zo ne dama don ya jefa su cikin yaki don a yi rikici a kashe musu manya-manya shi yasa sai zama fitarsa ta farko da ya ita ce wannan sai ya dora baffansa ma shi ne shugaban tafiyar ba shi ma a ciki sai ya dora shi in ma an kashe dai dan uwansa ne na jini ba wani abu kuma sannan ku duba ku ga kamar gori dai zamu zo kan insha Allah dai zamu rika fahimtar wadannan darussa din a ciki sai kuma yake cewa fi 30 rajulan ko min al muhajirin bai ce wal ansar ba iya muhajirin su kawai aka tura su wannan wato fita ya'tariduna 'iran li quraish dan su bijirowa su kuma tsare hanya ga wani ayire na quraishawa 'ir shine tawaga ta fatake da suke tafiya kasuwanci kuma mun san tsarin da yadda suke in za a fita irin wannan fitar ana fita ne da shirin yaki duk da cewa fatoshi za a je tunda mun sani akwai fashi da makami za a iya tsare su domin a ce za a yake su a kwace wannan duke da suke tafi tare da ita to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗannan a ƙarƙashin shugabancin Hamzatu bin Abdul Muttalib domin su je su tare wannan ayari su yake su su kuma kwace dukiyar inda yaki ma duk ai domin me mun karanta duk waɗannan sabubban a baya me yasa aka bai wa musulmi wannan iznin saboda bi annahum zulimu udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir asalin abin kina Allah madaki ya ba su izini su yi yaki domin dama an zalunce su shi yasa ya ba da labari alladhina ukhriju min diyarihim ho yawa waɗanda aka fidda su daga gidajensu ba saboda wani abu ba illa an yaqulu rabbuna allah saboda kawai sun ce ubangijin su shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine abin bautar su an kore su daga garin su an kwace dukiyoyin an hana su hijira ma da matan su haka aka koro su kaga kenan ashe wanda aka yi masa wannan yana da izinin yarama yawa abinda zai tare na dukiyar Qurayshawa ko ayirin su ya kwace dukiya ko yayi yaki ba sunan sa zalunci ba rama zalunci ne na fata mun fahimci mun yawa da wannan maganar fa'idar ta shine ƙaryata maganganun wasu makiya addinin musulunci da suka faɗi cewa musulunci ya yadu ne dama da abin da harshen takobi ko muna ji ana faɗin wannan cewa musulunci dama ai da ƙarfi da zalunci da menene ya yadu wannan abun duk wanda ya karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin abubuwan da aka gudana ko suka gudana na yaƙoƙi tsakaninsa da kafirai to zai ga cewa wannan magana ƙarya ce musulunci bai yadu da wannan mafi yawan inda musulunci ma ya yadu za ku ga ya yadu ne ta hanyar wa'azi da ilmantarwar da aka yi shi yasa za ku duba kullum ake faɗi a tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ran da ya fara da'awa aka turo shi a matsayin annabi manzo har zuwa ran da ya rasu sallallahu alaihi wasallama a shekara 23 kenan ko wanda ya yi a wannan rayuwar adadin mutanen da aka kashe kakaf a yaƙe-yaƙen da aka yi daga Badr ɗin ko kafin Badr da bayan Badr da har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ko mutum 300 ba su kai ba ba a kai mutum 300 ba ku duba ku ga ashe inda maganar cewa an yada da takobi ne ashe da an zubda jini da yawa kafin a ce mutane sun karbi addinin musulunci yawa wannan dai akwai lokacin yin bayaninsa akwai su kansu daga cikin turawan wasu sun yi rubuce-rubuce na ƙaryata wannan maganganun cewa hakika musulunci ba a yada shi da wannan tsari ɗin ba amma za mu ga cewa an zalunci musulmi ne aka umarce su surama sannan kuma za mu ga lokacin da za mu zo nan gaba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura hakika a yi yaƙin ba wai don kare abin da ba a don kira zuwa ga addini ɗin duk an yi yawa amma kuma da sharaɗi kada a auka wa mutane da yaƙi sai an kawo musu sharaɗi su karɓi la ilaha illallah in sun ƙi su yadda za su ba da jizya in sun ƙi to sannan shi ne za a yi yaƙi yawa duk za mu zo mu ji waɗannan insha Allah to sannan sai ke cewa ja'at min ash-shami ko wato ya'tariduna 'iran li quraish ja'at min ash-shami wato dan su bijirowa su kuma tare hanya ga wani ayari na quraishawa wanda ya zo daga sham hagan an zo daga sham an taho da kayan abinci kenan an yi kasuwancin an zo sun dauki abin da suke da shi a makka sun tafi da shi sham sun sayar sun sayo kayan abinci an dawo kaga ashe akwai dukiya yawa yace wa fiha abu jahl ibn hisham a wannan ayarin akwai abu jahl ibn hisham fi 300 rajulin cikin mutum 300 duba ashe kun ga fataucin da ƙarfi ake fita mutum 300 an tafi kasuwanci haga da shirin yaki kenan fa balahu sayful bahr sai suka zo wannan guri sayful bahr min nahiyatil is wajen bangaren is wani gari ne
haka ake karanta shi bil kasri da kasara al is ba ais ba wuri ne tsakanin yambo da kuma dhil marwa nan ya rubuta marwa sunan wurin asalin dhil marwa ne kauye ne daga cikin kauyukan da ake bi ta hanyar madina zuwa misra marwa ba marwa dutsen marwa dake maka ba wannan dhil marwa yawa amma dai shi nan ya rubuta marwa asalin abin da yake daidai shine dhil marwa sunan garin kenan to akwai wannan gari ana ce masa al is ta bangaren tekun wato al bahr al ahmar wanda ake ce ma red sea wannan gurin anan ne kauyen ko kuma garin al is yake yana nan wannan gari din har zuwa yanzu a wajejen yambo ina jin wasu shekaru da kila wasu daga cikin sun ji labarin an yi wani dan abu na girgizar kasa a wani area kusa da Madina to nan ne shine wannan garin al-is anan ne akai wajen kilomita 150 daga Madina yace faltaqu wastaffu lilqitali sai suka hadu har akai sahu za a fara yaki kun ga ashe wannan har an kai ga za a fara yaki Hamza shi da mutun nawa
30
Abu Jahal tare da mutun 300 yawa akai sahu za a fara yaki famasha Majd ibn Amr akwai wani mutumi sunansa Majd ibn Amr al-Juhani sai ya tafi wa kana halifan lil fariqain jami'an shi kuma abokin zaman shirin zaman lafiya ne abokin alƙawarin zaman lafiya ne ga waɗannan bangarorin guda biyu yana da shiri tsakaninsa da musulmi yana da shiri tsakaninsa da waɗancan na zaman lafiya su kuma kun san mun karanta duk a bashi yasa sira tana da buƙatar in kana karanta ta ka riƙa tafi da abin da karanta a baya yau muhimmancin kulla alƙawari din nan tsakanin larabawa in aka ce an kulla alƙawari tsakanin wannan kabila da wannan kabila ko wannan mutum da waɗannan mutane to ba a karya shi yau babu yaƙi tsakanina da kai babu kaza ko me ya faru to wannan mutumin yana da alƙawari na zaman lafiya tsakaninsa da musulmi muhajirun yana da alƙawarin zaman lafiya tsakaninsa da mutanen makka wato kafirai to shine baina ha'ula'i wa ha'ula'i shine ma'ana famasha ku dauko wannan kalmar famasha din famasha baina ha'ula'i wa ha'ula'i ma'ana sai ya shiga yayi tafiya tsakanin waɗannan da waɗannan ma'ana ya je gun waɗannan ya tattauna da su ya koma gefe ɗaya ya je gun waɗancan su ma ya tattauna da su hatta hajaza bainahum falam yaqtatilu har yasa wani makari tsakanin su ba ayi yaki ba ya shiga tsakanin musulmi ya jigo musulmi ya tattauna da su cewa kun ga waɗannan mutane gashi ayi hakuri su ma waɗancan ya jigo waɗancan ya hakurtar da su sai aka fasa yakin kowanne ya koma ba ayi yaki ba kun ga an fita amma ba ayi yaki ba sunansa me Sariya yawa ko da yake ba asalin dalilin sariyan shine ba ayi yakin ba a kasancewar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dalilin kilansa sariya yawa amma dama fitar shi ake ce ma sariya din ko gazuwa yawa sawa'un ko akwai yaki ko babu yaki wa kana liwa'u hamzata tutar yakin hamza jagoran wannan tafiyar a wannan lokaci ko awwal liwa'in aqadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan tuta ta yaki shine tutar yaki ta farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullata yace ga shi ku kama hanya aje ayi yaki domin al'ada ce tun a wancan lokaci in za a fita yaki ana yin tuta kuma akwai mutum ɗaya da yake rike da tuta wannan a kowace al'umma haka ake in za a fita yaki to ya abinnan tutar farko da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kullata yace wannan gashi a fita da sunan Allah ita ce wannan tuta ta Hamza dan Abdul Muttalib yace wa kana abyada wannan tutar kuma fara ce launin ta fari ne wa hamalahu abu marfad kannar ibn husayn al-ghanawi wanda ya rike tutar a hannunsa shine wannan bawan Allah kannar ibn husayn al-ghanawi abu marfad mashhuri ne zaku ji ana cewa abu marfad al-ghanawi yawa to sunansa kuma shine kannar ibn husayn to ya hakuri kannas ni kannar ne ko to matsalar gilashi kannas ibn husayn al-ghanawi to wannan ita ce sariya ta farko sariyar hamza ibn abdul muttalib sariya ta biyu yace sariyatu rabigh ana cewa rabigh ko a ce rabigh kamar yadda ya rubuta akwai fataha akwai kasra kasa yace wannan yace fi shawwalin sanata al-ula min al-hijra a shekara ta daidai bayan hijira din wato a watan shawwal wanda ya daidai da april sanata 23600 a shekara ta 623 a watan april ba'atha laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ubaidah ibn al-harith ibn abd al-muttalib fi 60 rajulan yawa sari wannan rabi shi ma wani gari ne shi kuma can yake wajen daidai da jufa wajen jidda domin tsakanin madina da jidda hanyar da ake bi ita ce da ta dace wajen jufa ne ta wajen wannan gari rabi shine garin da idan mutum ya je daga sham ko daga kasashen afirka misra da sauransu ya sauka a jidda zai aikin haji ko umara to inda bai sauka da ihrami ba ba zai dau ihrami daga jidda ba sai ya shiga mota riyal 10 ake biya ya je rabi nan ne miqati da aka saboda shine yake daidai da asalin miqatin mutanen a waɗannan iriyoyin sai ya dauki ihrami daga can sai kuma ya dawo sai ya shiga garin makka shi yake cewa rabi to akwai sariya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma aka tura ko ya tura ta zuwa wannan wuri ya shugabantar da ubaidah ibn al-harith ibn abd al-muttalib shi ma ɗaya daga cikin dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin shugabancin mutum a 60 min al-muhajirin kunga shi ma wannan min al-muhajirin bai ce min al-ansar ba yawa ku kula da wannan sosai yace falaqiya abu sufyan ya hadu da abu sufyan wa huwa fi 200 shi kuma abu sufyan yana cikin mutum 200 a lokacin ala batni rabiq akwarin wato rabiq وقد ترامى الفريقان بالنبل لوكشن da aka ga juna aka hango juna tsakanin wannan bangare da wannan bangare an yi harbe harbe shine tarama sashi ya harbi sashi bin nabli da kibau yawa walam yaqa qitalun amma ba ayyakin na hakika an matso kusa da juna an zare takobi an yi mubaraza ba amma dai daga nesa an samu harbe harbe da kibiya wa fi hadhihi sariya in damma rajulani min jaysh makkah ila al muslimin wasu mutum guda biyu daga cikin wato rindinar mutanen makka suka koma suka dawo cikin musulmi a wannan yaki din ne wa huma al miqdad ibn amr al bahrani shine miqdad ibn amr wa utba ibn ghazwan al mazini wannan mutum guda biyu sune suka tashi suka koma daga rindinar kafirai suka koma rindinar musulmi wani zai ce to a ranar suka musulunta ko yaya yace a'a wa kana muslimaini dama can musulmi ne su kharaja ma'al kuffari li yakuna dhalika wasilatan lil wusuli ila al muslimin musul lokacin da aka yi hijira ai sun hana wasu daga cikin musulmin hijira su fita daga makka to su waɗannan musulmi ne sai suka biyo suka shiga cikin kafirai kamar ana tare da su domin su samu kofar da daga an hadu sai su samu kofar da za su zille su koma cikin musulmi dama can a zuciyarsu akwai imani yawa wannan shine abin da suka yace wa kana liwa'u ubaidata abyada haka tutar yakin ubaida shi ma ko ita ma fara ce wa hamiluhu mistah bin uthafa ibn al-muttalib ibn abd manaf wanda ya rike wannan tutar shine mistah wanda zamu ji kissarsa in an zo hadithatul ifki wanda annabi wanda abubakar ya hana shi abinci din nan sakamakon ya sa baki a cikin harkar hadisin ifki da aka tuhumi Aisha din nan ko wannan shine mistah to shine wanda ya riki tutar wannan sariya din wannan ilmomin suna da amfani mutum ya rika rike su zaka bambance tsakanin wannan fita da waccan fita mai akai a wannan fita mai akai a wannan fita mun rike wancan na farko shugaban na farko wace ce سيف البحر شو قبنت شيني حمزة بن عبد المطلب وعليك توتا أبو مرثد الغنوي يو في تاتبيو إتش ترابق شو قبنت عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب شو وان دي لك توتا شيني مصطح ابن أثاثة ابن المطلب ابن عبد مناف نأكو كون شي سرية تأكو إتش سرية الخرار سرية الخرار ياتي الخرار بالفتح فالتشديد موضع بالقرب من الجحفة wani wuri ne shi ma kusa da Jufa kaga shi ma ba shi da nisa kenan daga Rabi' yawa waɗanda suka karanta harkar aikin haji sun san Jufa ne yawa Jufa shine sunan miƙatin mutanen Misra da Sham da munan Afirka wato kasashen Afirka da suke yammacin kasashen Larabawa duk wanda zai zo sunan miƙatin sa shine me al-Jufa kamar da miƙatin mutanen Madina sunansa Zulhulayfa yawa to yace fi dhil qa'dati a watan dhil qa'da shekara ta farko wanda ya daidai da watan mai a shekara ta 623 ba'atha laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn abi waqqas annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sa'ad ibn abi waqqas a matsayin shugaban wannan tawaga da aka fita wannan sariya shi kuma fi 20 rajulan a mutum a cikin mutum a 20 ya atariduna iran li quraish su ma domin su bijiro su kuma kawo hari su tsare wani ayari na quraishawa wa ahida ilaihi alla yujawiza al-kharra kuma ya dau alƙawari daga gare su cewa duk inda kuka matsa to kada ku wuce al-kharra al-kharra mun ji ko kusa da jufa ne jufa kun ga wajejen jidda jidda ashe ba nisa daga makka ma'ana kar ku matsa ku wuce wannan wuri inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk inda kuka tafi ku tafi ku ta tafi amma kada a wuce wannan wuri al-kharra fa kharaju mushatan sai suka fita suna tafiya a kafa ma'ana a kafa suka tafi yakmununa bin nahari suna buya cikin wato lokacin wuni inda rana ne sai su buya shine yakmunun al-kamun dama shine mutum ya buya mutum yayi ambush kamar yadda ake cewa da turanci ko ambush mutum yayi buya yadda za iya kaiwa hari wani lokaci yakmununa bin nahari su buya cikin lokacin wuni wa yasiruna bil layli su yi tafiya kuma da daddare hatta balagu al kharrar sabihata 50 har suka je wato wannan wuri da ake cewa al kharrar wa shigarin wunin su na biyar wato kwanan su na biyar 50 ba khamis ba yau a wunin su na biyar na fitowa daga madina kun ga ashe ya nuna wannan wurin yana da nisa yau tunda tafiya daga madina zuwa wajejen jidda tafiya ce ta wajen kilo 400 da wani abu yau kaga kuma aka yi shi a kwana biyar to da suka je fawajadu al-ira qad marrat bil amsi sai suka samu ayarin jiye jiye ya wuce ma'ana ya kubce musu ba su same shi ba yawa dama wannan abun abinda ake dama ana samun yan leken asiri ne sai su kawo labari ga ayari can fa zai fita daga makka ko kuma ga ayari nan ya baro sham domin ana jewa tun daga wajejen tabuka akan hanya za a ji labari wani sai ya sauri ya zo ya faɗa a madina ga ayari nan nan da kwana kaza zai zo kaza domin sun san lissafin yadda ake tafiya za su ce a kwana kaza zai ya kai ya isa kilomita kaza ko mil kaza yau saboda sun san yadda in ake tafiya a yi zango a huta ko a kwana ɗaya ko a kwana biyu kuma a kwana nawa ake kaiwa zuwa makka a kwana nawa ake kaiwa zuwa sham mun sani tafiya daga makka zuwa sham kwana nawa ne mun karanta wannan a lokacin maganar isra'i tafiyar wata nawa ce tafiyar wata ɗaya wata ɗaya ake cif saboda a tsaya a huta a yi zango din nan a huta a ƙara matsawa gaba a huta a je wani garin a sake hutawa a kuma tashi a ci gaba to sukan yi tafiya ta wata guda ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ba su labari washe garin isra'i cewa ya je sham baitul maqdis ya dawo a cikin dare guda su kuma sun san tafiyar a raƙumi da ake irin wannan tawaga wata guda ake ba shi yasa suka ƙaryata shi ba yau to mu je sai ki cewa kana liwa'u sa'd radiyallahu anhu abyada tutar sa'd ibn abi waqqas shi ba ita ma fara ce wa hamalahu al-miqdad ibn amr al-miqdad ibn amr shine yake dauke da wannan tuta din mun ji uku kenan ko na hudu ghazwatul abwa'i aw waddan ana lissafa mana sariya sariya mun ji uku yanzu kuma sai aka ce ghazwa ghazwa saboda me an fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa fi safar a watan safar sanata 22 a shekara ta biyu bayan hijira al-muwafiq wanda ya daidai da augustus sanata 23 wanda ya daidai da watan august na shekara ta 623 a lissafin miladiya kenan kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiha bi nafsihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a wannan ghazwa din da kansa fi 70 rajulan min al-muhajirin kun ga dai har yanzu mutum 70 daga cikin muhajirun khassatan kawai babu wani daga cikin al-ansar ya'taridu iran li quraish shima dan tare hanya ga wani ayari na quraishawa yayi ta tafiya hatta balagha waddan falam yalqa kaidan bai hadu da wani makirci ba ma'ana ba a yi karo da kowa ba ba a yi yaƙi ba ba a tinkari kowa ba واستخلف فيها على المدينه da ya fito daga wannan gari wato daga madina zai tafi wannan yaki sai ya dora a garin madina shugaban da zai zama shugaba ya kula da madina shine sa'ad ibn ubadah sa'ad ibn ubadah sa'ad ibn ubadah shi waye shi a cikin al'ansar yake ko a cikin muhajirin a cikin al'ansar yake kuma shine shugaba ma a cikin ansar da shi da sa'ad ibn mu'adh sune manyan shugabanni a al-aus da khazraj kun ga hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce da nake faɗa da su da ya tashi turawa sai ya tura dukkan waɗanda suka yi jagorancin can manya-manyan wanda yake ji da su ne ko saboda ƴan uwantaka ta jini ko kuma saboda kusanci da riko da addini kamar Sa'ad ibn Abi Waqqas can ko mutum biyu da Hamza da kuma na biyu shine Ubaydah ibn al-Harith duk wannan dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna cikin Ahlul Bait yawa kuma sannan nan da ya tashi fita da kansa tunda shine shugaban al'umma da ya tashi shugabantarwa sai shugabantar da ɗaya daga cikin al-ansar ba ɗaya daga cikin al-muhajirin ba wannan duk tsari ne da basira ta shugabanci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fitar da nasa na jini ɗan uwan nasa domin in ma kisa ne su za a kashe kada ya fara a karan farko a fara fita da waɗannan sai idan sun zaɓi su fita da kansu domin a wancan lokaci ba a wajabta wa kowa da kowa ba sai daga baya ne aka wajabta wa kowa da kowa fita yaki amma a karan farko wanda ya ga dama ne zai daura kayansa ya fito a tafi da shi to sannan shi yasa a wannan karan sai ya zama cewa ya dora abun kan su Qurayshawa da suka zo tare da shi ma'ana waɗanda suke muhajirun daga cikin asalin Quraysh yace hatta balaga waddan fa mun gama wannan ko yace wa fi hadhihi al-ghazwa aqada mu'ahadata hilfin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin da ya fita shine ya kulla alƙawarin wato zaman lafiya ma'a Amr ibn Makhshi ad-Damri tsakaninsa da Amr ibn Makhshi ad-Damri wa kana sayyida bani Damrata fi zamanihi kuma dama shine shugaban kabilan bani Damra a zamaninsa wa hadha nassul mu'ahadati ga nassin yadda alƙawarin yake da yarjejeniyar ga tanan a rubuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة wannan rubutun yarjejeniya ne in an ce kitab karka fasara shi da littafi ana nufin rubutu yawa takadda shafi daya in aka yi rubutu akan ta ana ce mata kitab yawa ba lallai zama abin da ake nufi shine littafi ba ce wannan takadda ce rubutu ne na yarjejeniya min muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam libani damrata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuwa bani damra fa innahum domin ku su aminuna ala amwalihim wa anfusihim suna cikin aminci aminci na dukiyoyin su aminci na rayukan su ma'ana za a ba su kariya ga rayukan su da kuma dukiyoyin su wa inna lahum an-nasra ala man ramahum kuma za a taimake su shine ma'ana wa inna lahum an-nasra ma'ana an yi alƙawarin za a taimake su muddin wanda duk wanda ya kokarin ya ja da su ko ya yake su to alƙawar musulmi sun yi alƙawarin za su yake su illa an yuharibu dinallahi sai fa idan su din ne suka yake addinin Allah ma'ana tunda banu damran nan ba su musulunta ba kaga da musulmi ne amma ba zancen yarjejeniya aiko yau ba su musulunta ba amma tunda suna da shugabanci irin nasu na kabila kuma za a iya karbar yarjejeniya tsakaninsu da su annabi sallallahu alaihi wasallam sai karbi wannan yarjejeniya cewa kada su yaki wasu waɗanda suke a musulmi ne kada kuma su zama tare da waɗanda suke yakar musulmi kuma sannan an yi alƙawarin za a ba su taimako in har ba su zama suna cikin waɗanda suka yaƙi addinin Allah ba kun ga nan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa illa an yuharibu dinallahi ashe yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yakar musulmi yakar addinin Allah ne ba kawai yakar ashkhasun su bane kawai yau sai ce ma balla bahrun sufatan muddin da teku ta jika suf suf wani dan abu ne da ke fitowa a bakin teku suka ce yayi kama da sufi wannan an ce sufi ana nufin gashi na dabba kaman cotton kaman auduga yawa yayi kama da shi a bakin teku yake fitowa to shine wannan kalma ce da ake amfani da ita idan ana so a nuna abadiyya shi yasa larabawa a babin adabi suke ce mai irin wannan maganganu al-abadiyat munji al-abadiyat ma'ana lafuzza da ake amfani da su don a nuna har abada abu kaza ba zai yi ba kamar yadda za a ce ma makhtalafa al-laylu wan nahar ma'ana bazan yi kaza ba makhtalafa al-laylu wan nahar bazan yi abu kaza ba muddin ne wato wuni da dare suna sassaba wa juna ka kuma wuni da dare kullun a sassaba wa juna suke ko ma'ana har abada dai bazan kaza ba to wannan da irin wannan lafazin ko kuma mutun yace bazan yi abu kaza ba muddin dai wata ya fito bazan yi abu kaza ba muddin rana ta fito ka kuma rana kullun za ta fito ashe kenan har abada ba za ka yi ba to shine wadannan lafuzza su ake ce ma al-abadiyat to wannan ɗaya daga cikin lafuzzan ne daga cikin al-abadiyat ma'ana muddin dai ruwan teku zai fito ya jika wannan abu da ke bakin teku da ake ce masufa dan tsiro ne to muddin dai za a yi wannan to insha Allah ba za a wato waɗannan mutane ba za su yaƙi addinin Allah ba ma'ana alƙawarin da aka yi da su kenan ina fata mun fahimci abu yau ba rantsuwa ba ce ma rantsuwa ba ce kamar yadda Allah madauki fice ma damati samawati wal ard illa ma sha rabbuk a cikin suratul hud yau wannan duk yana nan a bakin larabawa suna yi shi ake ce ma al-abadiyat ma'ana abin da ke nuna har abada abu kaza ba za a yi shi ba ko kuma za a yi shi har abada ba za a daina ba tayi mu ci gaba mun dai mun fahimci yanzu me ake nufi tayi to sai yake cewa a cikin yarjejeniyar ne har yanzu ma'ana waɗannan mutane za a taimake su akan duk mutumin da ya nemi taba su sai idan su suka yaƙi addinin Allah har abada kuma wannan yarjejeniyar tana nan yawwa wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza da'ahum linasrihi ajabuhu kuma sannan daga cikin yarjejeniyar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kira su su zo su taimaka masa to za su amsa masa in ya ce ga yaƙi ya tinkaro musulmi ku zo ku taimaka musu kun yadda za ku taimaka kun ga wato ina so mu lura da wannan yadda karfin wannan kalma da ake ce mai yarjejeniya take tsakanin waɗannan mutane kafin waɗannan mutane kafirai ne ba su ce la ilaha illallah ba amma an yi wannan yarjejeniya da su har sun yadda da wasu za su zo su taɓa musulmi to za su zo su taimaka wa musulmi ba za su taimaka wa waɗancan kafirai ba mun fahimci girman yadda alƙawari yake a gun waɗannan mutanen yau to shine sai yake cewa wa hadhihi awwalu ghazwatin ghazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ko shine yaƙi na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita dan haka in kana so ka rike wanne yaƙi ne na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara fita sai ka ce me ghazwatul abwa'i ko ghazwatul waddan mun gane shine yaƙin farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ba badar bane badar akwai shimfiɗa kafin shi wannan daga cikin shimfiɗoɗin da muke karantawa kenan yace wa hadhihi awwalu ghazwatin ghazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kanat ghaibatuhu 15 layla barin sa madina kwana 15 ya bar madina shine ghaibatuhu ba'ana ghaibar da yayi baya nan a madina zaman kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar madina ya batta ne na kwana 15 wa kana liwa'u abyada tutar yakin fara ce wa hamiluhu hamzat ibn abdul muttalib kun ga dai har yanzu ana ne wato hamza ibn abdul muttalib shine wanda ke rike da wannan tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da shine shugaban sarriya ta farko to fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine wa me rike tuta na farko da musabaka za a yi za ku samu akwai abubuwan yin musabaka ko ga waɗanda suke da ɗalibai a makarantu in suna koyar da su wannan kun ga akwai ilimomin da za a iya sa ɗalibai su riƙe irin waɗannan abubuwa ko ta hanyar yin irin waɗannan musabakoki wanda ya riƙe kaza a bashi kyautar littafi da sauransu yawwa mu ci gaba sai ghazwa ta biyar fita ta biyar ghazwatu buwat sunanta kenan buwat da dhamman ba'u da fataha da wawu da ta buwat fi shahri rabi'in al-awwal a watan rabi' al-awwal kullun na sha tuna mana wannan sunayen watannin yadda ake karanta su ko yau rabi'in al-awwal zaka ce ka ce rabi'in ne kai masa kasara saboda me saboda mudafin ilayhi ne ko shahru yau fi shahri rabi'in al-awwal domin rabi'in shi kansa abin suna ne wanda yake alam duk suna ko alam ba sai ka sa masa alif da lam ba za a san cewa ma'arifa ne ko yawwa to tunda ma'arifa ne za a siffanta shi ko da ma'arifa shi yasa al-awwal ta zama da alifun da lam dan haka in ka tashi karanta kuma kai sai ka aje wannan tanwini karka ce watan rabi'il awwal ba rabi'il awwal bane rabi'in al-awwal haka ake karanta ba in ka ce rabi'il awwal kai kuskure a larabci duk da dai a hausance mu aka muke fada watan rabi'il awwal أما على ربسي ذاك كرنت للتافي في شهر ربيع الأول في شهر ربيع الآخر وصوصنا شواء الثاني فصيح لا ربسي سوسيشيني كشيء الآخر يوم شهر ربيع الأول شهر ربيع الآخر شهر جمادى الأولى سبب جمادى شكما مؤنثني يوم متنيبا نمجبا ذاك جمادى سيكشيء الأولى بقى الأول بقى جمادى نبي شكما الآخرة بقى الثانية بقى يو. طيب مشيك بقى في شهر ربيع الأول شكرا وطن ربيع الأول شكرا تابيو الموافق سبتمبر سنة 623 وطن سبتمبر نشكرا دليشي دا 20 دا أكون دي هرينزو خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ياكي نبوات من ذا الله صلى الله عليه وسلم يفتا في 200 من أصحابه mutum 200 daga cikin sahabbansa nan bai takaita ya ce muhajirun ba ko ansar ko yawa ya'taribu iran li quraish dan tsare hanya ga wani ayari na quraishawa fiha umayyah ibn khalaf a cikin wannan ayarin akwai umayyah ibn khalaf al-jumahi daya daga cikin manyan makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu ya kassa fi mi'ati rajulin min quraish shi kuma shi da mutum 100 ne ga wannan karan an sami musulmi sun fiwa ko yawa wa al'ako dake ban kare zancen ba fi mi'ati rajulin min quraish mutun 100 daga cikin quraishawa wa alfani wa 500 ba'ir na'am haka ne da kuma raquma 2500 raqumi 2500 mutun 100 suna kora su an je kasuwa an dawo yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da mutun 200 fa balagha buwatan ya isa ga buwat sunan wuri ne shi ma min nahiyati radwa a gefen garin radwa shi ma wannan ya sa alama kasa yace buwat wa radwa jabalani sunan wasu duwatsi ne farani asluhuma wahidun haka suke kamar reshi amma asalin su ɗaya ne wato dutse ne guda ɗaya ya ɗan rabe min jibali juhaina yana ga cikin duwatsun kabilan juhaina na gaya mana kabilan juhaina babbar kabila ce ina jin a darasin mu na ƙarshe ne ko har yanzu a Madina suna nan zaka ji an ce kabila wane wane ne aljuhani waye waye aljuhani kuma musamman zaka same su a cikin garin Madina a mantakal garbiya mantaka nan ina nufin area unguwannin yammacin Madina da yawa suna nan magamisi ruhaili wane ne duk waɗannan kabilu ne wanda suke asalin su juhaina ne to asalin garuruwan ko inda suka baro wasu duwatsu ne kusan kilo 150 daga Madina to nan area nan ake cewa wato duwatsun juhaina anan ne inda buwat da kuma radwa suke sunan duwatsu ne bainahu wa bainal madina nahwa 48 kilo nan wato tsakanin su da madina kilo abinin ba milan ba kilo ba kai milan ko wato mil 48 kaga kamar wajen kilo 75 kenan yawa tsakan wannan duwatsu din amma asalin area juhaina duk ta kai har wajen wannan kilo 150 kamar da na ambata kamar da yan wurin suka ba mu labari walam yalqa kaidan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan fitar ma haka ya fita ya dawo bai hadu da komai ba shine walam yalqa kaidan ba a samu wani makirci ba ba wani kulli ba wani yaki ba ai hari komai ba wastakhlafa fi hadhihi alghazwati ala almadinati sa'd ibn mu'adh a wannan karin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi fita sai ya shugabantar da sa'd ibn mu'adh akan madina kun ga wannan shi ma wata siyasa ce ko sa'd ibn mu'adh shugaba ne Sa'ad ibn Ubada shi ma shugaba ne da fitar farko aka sa Sa'ad ibn Ubada fita ta biyu kuma aka sa Sa'ad ibn Mu'adh wannan duk yana koya mana yadda mutum yana shugabancin jama'a zai rika tafi da mutane karka ware wasu su kadai zaka yi mu'amala da su yau da kullun kowa da yake karkashin ka naka ne yau kai da wannan gobe kai da wancan kowa zai rika jin cewa duk wannan yana kana tare da shi wancan ma kana tare da shi yadda ba za a ji wato wata damuwa a zuciya har a samu gilli ba kar ku manta Sa'ad ibn Ubada shine wanda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ansar suka hadu asaqifatu bani sa'ida dan su shugabantar da shi ya zama shine khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuntina yawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sa'ad ibn ubada aka taru za a sa shine har abubakar da abu ubaida ibn al-jarrah da umar da suka ji labari a lokacin nan suka ce a saurara bari su je su dakatar dan kada al-ansar su kai ga wata yarjejeniya su shugabantar da wani sauran quraishawa muhajirun da suka san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa akan wannan lamarin ya zama su tada hankali a ce ba a yadda ba bari aje a kwantar da wani abu suka je kuma suka kwantar da abun Abubakar ya ga musu hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa shugabancin nan na quraishawa ne don haka su yi hakuri su zama shugabanni su zama wazirai da har sun ce a'a amma daga ba suka amince kuma har a lokacin nan gaba ɗayan su suka yi ittifaki akan Abubakar da Abubakar yana son a sa Umar radiyallahu anhu sannan Umar ya kama hannun Abubakar ya shugabantar da shi al-ansar duk da suke wannan wuri suka amince suka yadda Sa'ad ibn Ubada shine ya dan ji wani abu a zuciyarsa kasancewar da an shirye shi za a sa muna fahimtar wannan yawa sannan amma daga bayan shi ma ya zo ya sallama ya yi mubaya'a ga Abubakar Abubakar kuma ya zo ya zauna a masallaci duk mutanen Madina suka zo suka yi masa mubaya'a kamar yadda yake dai mun san asalin yadda waɗannan al'amura suka faru yawa mu je bayan wannan sai wata sariya yawa walliwa'u mu kare ba yace walliwa'u kana abyada haka nan shi ma a wannan tutar yakin da ya fara ce wa hamiluhu Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas shine ke rike da wannan tuta din fita ta shida ghazwatu safawan da sinu ba safwan yawa safawan fi shahr rabi'in al-awwal har yanzu dai a watan rabi'in al-awwal shekara ta biyu wanda daidai da ashe a watan september shi ma dai a cikin wannan dai watan da yake nan aghara kurz ibn jabir al-fihri akwai wani mutumi kurz ibn jabir al-fihri ya kai hari fi quwwatin khafiyatin a wani force wani wata runduna boyayya min al-mushrikin daga cikin mushrikai ya jagoranci wasu mushrikai ya kai hari ala mara'il madina a makiyayar madina inda mutanen madina suke kiwon dabbobin su shine mara'i yawa sai kai hari wani haba ba'd al-mawashi ya kwace wasu daga cikin dabbobi ya tafi da su tumaki shine mawashi ya kada su ya sace su ya tafi da su fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan labari kun ga ai an kawo madina hari kenan wannan abun ko in aka bar shi ya ci gaba to za a kai ga a shigo cikin gari ma ai in ma fashin da makamin ne in ma kashe musulmi duk za a iya yi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kulla fitar yaki fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi 70 rajulan min ashabihi limutaradatihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita shi da mutum 70 daga cikin sahabbansa domin wato neman kamo wannan mutumin an ce mutarada shine abu mutum dan a kamo shi yawa mutarada kenan ba wai kora ba abi shi dan a kamo yawa hatta balagha wadiyan har yaje ga wani kwari yuqalu lahu ana ce masa safawan min nahiyati badrin wajen badr budun badr fa sunan gari ne yana nan har yanzu garin sunansa da wannan sunan badr yawa shi ma wajen kilo 150 ko fiye da haka daga garin Madina walakinahu lam yudrik kurzan amma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan fitar da yayi bai hadu da kurz ba bai hadu da shi ba bai ganshi da shi da ayarin nan nasa da jama'a sa ba faraja'a min duni harbin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ba tare da an yi wani yaki ba wa hadhihi alghazwa wannan fita ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tusamma bi ghazwati badrin alula ita ake kira yakin badar na farko mun rike wannan yawa yakin badar ashe ba ɗaya ba ne akwai badar al'ula akwai badar al-kubra wasu suna ta'abirin badar al-sughra da al-kubra duk za mu zo mu ji yawa to wannan shine ake wasu malamai suke kira badar al'ula fita yakin badar al'ula saboda kurzin nan da ya yi wannan satar dabbobin wajen badar ya yi ashe fitar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda wajen badar ya yi sai aka kira ma aka kira yakin sunansa yakin badar na farko kenan wastakhlafa fi hadhihi al-ghazwa ala al-madinati zaid ibn haritha annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan fitar ya shugabantar da zaid ibn haritha wane ne zaid ibn haritha wai zaid ibn haritha shine mahaifin usama ibn zaid ibn haritha wanda da menene shi alakarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam yantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda har ɗan uwansa suka zo iyayensa za su tafi da shi yace shi ya zabi ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine Zaid ibn Haritha har yanzu kuma shine da yake aure da Zainab matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukaki ya raba auren ya kuma mai da ita ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dai wannan shine Zaid ibn Haritha yawa Zaid ibn Haritha shine shugaban wannan shi ya shugabanci Madina a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana liwa'u abyad haka ne shi ma wannan tutar dai fara ce wa hamiluhu Ali ibn Abi Talib wanda ya rike tutar yakin a wannan fitar ta Safawan shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wannan fitar ta nawa kenan shida mu kai ga na bakwai sai mu tsaya sai mu tashi sariya ta takwas saboda tana da tsawo sai mu tashi akan tadarasi na gaba yace na bakwai ghazwatu dhil ushayra wato yakin dhil ushayra fi jumada al-ula a watan jumada al-ula wa jumada al-akhira kuma jumada al-akhira har yanzu a wannan shekara da ta biyu al-muwafiq a wanda dai da November a watan November wa December da kuma December sanata 23600 shekara ta 623 kharaja fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi 50 wa 100 annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin mutum 150 wa yuqalu wasu kuma suka ce fi 200 mutum 200 min al-muhajirin suma wannan duka daga cikin muhajirun wa lam yukrih ahadan ala al-khuruj annabi sallallahu alaihi wasallam bai tilasta wa kowa ya fita ba domin wannan cin lokaci kamar yadda muna dazu ba a tilasta fita akan musulmi ba a wannan lokaci wanda ya zaba ne zai fita yawa wa kharaju ala 30 ba'iran suka fita raquman su 30 ne kawai ya'taqibunaha suna karba karba shine ya'taqibun yawa ya'taqibun wannan ya hau ya sauka ya bewa wannan wannan ya hau ya sauka ya bewa wannan saboda su nawa su 150 ko 200 raquma nawa 30 kaga in dai za a yi tafiya dole sai dai wannan ya hau ya sauka ya bewa wannan wannan ya hau ya sauka ya bewa wannan a zamanin yanzu Hausar a fasara a ce karba karba yafi dacewa ko kun fi gane ta yau ya'tariduna 'iran li quraish shi ma sababin wannan fita shine a kawo abin nan a kawo hari ko kuma a tsare wannan ayari na Qurayshawa wasu malaman da suka rubuta wannan littafin sira sun ambaci cewa ya fita ne littafahum ma alqaba'il dan ya samu fahimta tsakaninsa da kabilu da suke kan hanyar nan da kuma bayyana karfin musulmi yau sababin fitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu biyu ko uku ko dai domin tsare ayari na Qurayshawa ko kuma domin kulla yarjejeniya da fahimtar juna tsakaninsa da kabilun da suke kan hanya ko kuma domin bayyana karfin musulmi domin shi kansa fitar tana da amfani mutane za su ce a kai ashe musulmin nan dai sun yi karfi to wannan shi ma manufa ce zahibatan ila sham wannan ayarin kuma kan wancan nan ce shi ya tariduna ayiran li quraish zahibatan ila sham wato don su tsare wani ayari na Qurayshawa wanda zai tafi zuwa sham wa qad jaa al khabaru bi fusuliha min makkata dama labari ya zo musu da fitar su fita fusul nan ana nufin rabuwar su da makka wato fitowar su da makka daga makka ya sa labarin ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiha amwalu li quraish a wannan ayarin kuma dama akwai dukiya ta Qurayshawa فبلغ ذل عشيرة سي النبي صلى الله عليه وسلم اي كاي ذل عشيرة مصغرا كما دي فسر من شان اقصى ويقال العشيرة بالمد كو اسا مد عشيرة كو كما عشيرة ده تا مربوطه وقيل العسيرة ده سين مهمل باب شين با شين با يسي موضع بناحيه ينبو وني ولي ني وجن ينبو يوا من سان ينبو دي من شا امبتتا كو ديكي بزن سي بن سني با منا جين دي ام ففدي ينبو sai ce fawajada al-ira qad fatatuhu bi ayyamin sai ya samu cewa wannan ayarin ya kubce masa da ɗan kwanaki kafin ya zo ma'ana har ayarin ya wuce kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga yadda Allah madauki ya tsara waɗannan abubuwa duk fitan nan da aka yi ba a haɗu an yi wani yaki ba yau sai a je an je tsara ayari sai a samu cewa ko sun wuce jiya ko kuma sun wuce ɗan kwanaki ba a samu haɗuwa ba ko kuma wanda aka bi shi don a kama ba a same shi ba Allah dai duk ya aje sai lokacin da ya tsara za a yi a lokacin aka yi din yace wa hadhihi hiya al-iru allati kharaja fi talabiha hina raja'at min ash-sham wannan ayarin shine ayarin nan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita domin ya tare shi lokacin da suka dawo daga Sham. Yanzu da aka fada wannan da wannan sunan Zul-Ushaira fitowar su ne daga Makka za su tafi kasuwanci Sham ko to wannan ayarin dai shine wannan ayarin da a lokacin da ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita domin ya tsare shi fasara sababan li ghazwati badrin al-kubra wanda fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan ta biyu ita ce sababin da ya jawo aka yi yakin Badr na biyu babba mun fahimci abin ma'ana wannan ayarin da ya fito da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je dan neman sa ya je Zul-Ushaira ai fitowa ne daga Makka ko to da suka yi tafiyar su zuwa Sham suna dawowa ai an fita kuma domin ai sake tsare wani ayari na Quraishawa wanda akwai Abu Sufyan a ciki wanda ya sababa aka yi yakin Badr babba ko yau wato wannan ayarin shine shine abin da malami ke fadi ina fatan dai kuna gane abu yau yace wa kana khurujuhu sallallahu alaihi wasallam fi awakhir jumada al-ula annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ne a ƙarshen jumada al-ula wa ruju'uhu fi awail jumada al-akhirah dawo wasa kuma a farkon wato jumada al-akhirah kaga kwanakin ba yawa ala ma qala ibn ishaq wannan haka ibn ishaq ya fada cewa wato fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ne a ƙarshen watan jumada al-ula ya kuma dawo a watan farkon watan jumada al-akhirah inji ibn ishaq wala alla hadha huwa sabab ikhtilaf ahli as-sir fi ta'yin ash-shahr hadhihi al-ghazwa wannan la'alla fadin nan domin akwai wadanda suka fadi sabanin haka cewa a ƙarshen jumada al-akhirah ne wannan abu ya auku domin sabanin da aka samu yace wannan shine dalilin da yasa ma har aka saba marubuta sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi sabani akan tarihin yaushe ne aka yi wannan gazuwa ta Zul-Ushaira din wasu sun fadi wannan watannin wasu kuma suka fadi wani watan daban yace wa fi hadhihi al-ghazwa a wannan fitan ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita aqada rasulullah sallallahu alaihi wasallama mu'ahadata adam i'tida'in annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulla yarjejeniyar rishin kai hari ga juna ma'abani mudlij da kabilan bani mudlij wa hulafa'ihim da abokan yarjejeniyarsu min bani damrata na kabilan bani damra a wannan tafiyar wastakhlafa ala almadinati fi hadhihi alghazwa aba salamah ibn abd alasad almakhzumi a wannan yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wanda ya shugabantar a madina shine abu salamah ibn abd alasad almakhzumi mun san dai Abu Salama ko shine mijin Ummu Salama wanda bayan ya rasu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Ummu Salama mun gane yawa shine wanda lokacin da Annabi da ya rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo har ya rufe masa ido kuma har ya masa addu'a mun karanta yi wannan hadisi to wannan shine ya shugaban wannan abubuwa sun nuna mana ashe shugabantar da mutum ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi yaki ba a kan wani sahabi guda ɗaya ta tsaya ba ai mun karanta wannan mun ji da yawa ko yawa ashe kenan wannan ba dalili bane a ce domin an shugabantar da wani sai ya zama shine zai zama khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khalifancin musulmi baki ɗaya me ne amfanin wannan maganar a wurin masu addinin Shi'a suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi yakin Tabuka ai ya shugabantar da Ali ibn Abi Talib ko shugabantar da shi din nan da yayi har yake ce masa amma tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa da ya gaya masa wannan kalma shine ya koma suke cewa ai wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma shugabantar da Aliyu dalili ne a shekewa cewa kenan shine ya cancanci ya zama khalifa a bayan sa kunga wannan magana da muka karanta yanzu duk ta rusa wannan magana yau kasancewar an sa mutun ya zama mai kula da Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita baya nufin cewa kuma in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi zai zama khalifa mun fahimci wannan domin da sai mu zo mu ce duk waɗannan sun cancanci khalifanci domin ba mutum ɗaya bane kuma har fitar har za mu gani kuma nan gaba duk fitar da aka yi za a gaya mana wane ne ya zauna ya riƙe Madina ya kula da ita a wancan lokaci na fatan mun fahimci abin yau a wannan fita ne wasu malamai suka ambata a cikin littafin sirra cewa a wannan fitan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wa Ali ibn Abi Talib suna Aba Turab laƙabinsa da ya sa masa Abu Turab ɗin nan wasu malamai sun ce anan ne ya ce suna cewa lokacin da aka fita wannan yakin zul ushaira din annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ali ibn abi talib da shi da ammar ibn yasir su zama yan leken asiri ga mutanen wurin da za a tafi yaki to da suka tafi ammar ibn yasir na bada labari yace sun je suna zaune suka dade lokaci mai tsawo suna kallon mutanen mana daga inda suka ku yake na shi da Aliyu suna hangen mutanen dan su samu abin da za su reporto su kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace suna cikin haka sai bacci ya kwashe su daga dalilin asiri yayi bacci to bacci ya kwashe su da suka yi wannan bacci har ma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho har ya zo wurin ya samu suna bacci shi da shi da ya turo su to samun suna baccin nan a wani turbaya cikin rairayi har ya zama Aliyu gadan bayan sa din yayi busu da rairayi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya sa kafa ma yana shura su har suka tashi da shi da Ammar ibn Yasir shine har yake ce masa malaka ya Aba Turab me ya same ka ya Aba Turab suka ce a wannan lokaci ne duk da cewa a sahih al-Bukhari abinda al-Bukhari ya rawaito daga hadisin Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi abinda ya auku shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gida ba wai a yaki bane ya je gidan Ali ibn Abi Talib da Fatima radiyallahu anha bayan auren su shine sai bai samu Aliyu a gidan ba ya tambayi Fatima me ya faru ne ina idan ya tambaye ta aina ibn ammiki ina dan baffanki wato mijinki Ali ibn Abi Talib ina yake domin dan baffanta ne ko yawa domin Abu Talib shine mahaifin Aliyu shi kuma baffa ne ga wa amma dan uwa ne kai ga Abdullahi wanda yake baffa ne da ma shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi Abdullahi shi ma baffa ne ga Aliyu yawa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ina dan baffanki shine take cewa ya fita ban san inda ya tafi ba yayi fushi da ni ya fita to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani ya je bincika ina yake aka je aka bincika sai aka samu yana bacci a masallaci da ya je same shi ya samu bayan sa duk kasa ya kwanta a kasar masallaci da yake ba dabe kasar masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta duk tana bayan sa to shine ya tashin shi yace malaka ya Aba Turab yau abin da yazo a sahih al-Bukhari na asalin wannan sunan ita ce wannan kissa din yau shi yasa har malamai suka kafa hujja da ita akan halaccin bacci a masallaci yau suka litafan fiqhu cewa shin ya halatta mutum ya bacci a masallaci musamman masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai halatta ba ya halatta saboda wannan hadisi din domin da bai halatta ba da a lokacin nan da ya tashe shi zai ce a me ya kawo ka kai bacci a masallaci ai ba a bacci a masallaci amma bai faɗa masa haka ba da ya tashe shi dai kuma shine ya karasa abin da ya karasa na shiri tsakaninsa da matarsa wannan hadisin shi ma har yanzu a cikinsa akwai wani abu kun ga Fatima cewa ta yi faghababani ya yi fushi da ni ko kaga mai hujja da cewa duk wanda ya sa Fatima ta yi fushi yayi masa hukunci da cewa ko kafiri ne ko menene to kaga me zai wa Aliyu mun fice abin nan to shi yasa yana da kyau kullum a rika karanta abubuwa a fahimce su yadda suke Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to ina ga sai mu tsaya anan a mun kare ko yace wasakhlafa ala almadinati fi hadhihi alghazwa abu aba salamata ibn abd alasad almakhzumi wa kana alliwa'u abyad shi ma tutar farace wa hamiluhu hamzatu ibn abd almuttalib رضي الله تعالى عنه حمزة بن عبد المطلب شيني ميريك إذا وانا نتوتا انتو سيمو سيئا نم سيمو تاشي سرية تاكوس سبو دي سوانتا مجي سرية نخلة دقبائن تكوما إن شاء الله سيمو جي ياكي مبادر ببان مي أكي أتكينسا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قال من فهمت قال من علمي من أمباني قال تبت دمو أهنير منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين